لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللغة الحكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، فإن كثير من الناس يستدلون على جواز التسول والسؤال بأمير قوله تعالى للسائل والمحروم، وقوله وأما السائل فلا تنهر، وقوله والسائلين وفي الرقاب، وغيرها من الآيات التي تشير إلى ذلك. فكل ما يستدل به من هذا الباب فمقيد بالحالات الثلاثة المذكورة في حديث قبيصة الصادق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة حديثه إنما الدنيا لأربع، ثم ذكرهم واحدا بعد واحد. أما الأول منهم العبد الذي رزق مالا وعلما يتقي الله تعالى في ذلك ويعلم حق الله ويصل الأرحام لعلمه بأن في المال حقوقا واجبة وفي العلم كذلك، فلا يتهاون في أداء تلك الحقوق ولا يقصر في حقوق ذوي القربى بدءا بالأبوين والأولاد إلى من يلي هؤلاء الأدنى فالأدنى، ويعمل بعلمه ويعلمه غيره ويتحمل الأذى في سبيل تبليغ العلم والدعوة، فهذا بأفضل المنازل كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الرجل الثاني فهو الذي رزق علما ولم يرزق مالا، ولكنه صادق النية فيما بينه وبين ربه، يتمنى لو أن له مثل مال فلان لعمل بمثل عمله، فهو بنيته وأجره ما سواه. وهذا من الأدلة على أن للنية الصادقة الصالحة تأثيرا في رفع منزلة صاحبها يوم القيامة. ثالثا، العبد الذي رزق مالا ولم يرزق علما فهو يقبض في ماله بغير علم، أي يجري فيه من غير هدى ويصرفه في الباطل، لا يتقي الله تعالى في ماله ولا يصل الرحم ولا ينفقه في وجوه الخير ولا يعلم حقا لله تعالى في ذلك المال، فهذا بأصبح المنازل. ثم يأتي الرابع وهو العبد الذي لم يرزق مالا ولا علما لكنه يتمنى لو أن له مثل مال فلان من المال لأنفقه في الباطل كما كان يفعل فلان، فهذا سيء النية فاسدها، وهو بنيته هذه فوزرهما سواء مع سادته. وهذا من الأدلة أيها الإخوة على أن النية السيئة يجازى عليها صاحبها بالسيئة، نسأل الله العفو والعافية. هدور ميو تاتا في حديث دعاك كرؤودة أبي كبشة الأنماري الله شكاري دعا بريس ياجي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسوا ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. Akwai abu guda uku ina muku rantsuwa da Allah kuma zan faɗa muku wani zance ku haddace shi ku kiyaye shi. Ya faɗi wannan magana ya ƙara maimaitawa gajerinsa kamar haka. Abu na farko, ma nakasa malum min sadaka, babu yanda za a yi dukiya ta ragu dan mai ita yana yin sadaka. Abu na biyu, wala zulima abdun mazlimatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izza, babu yanda za a yi bawa yayi hakuri kan zaluntarsa da aka yi face sai Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka shi a sakamakon yin hakurin da yayi. Na uku, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi babu fatri, babu yanda za a yi bawa ya buɗe wa kansa kofar roƙo dabara da tambayar mutane face sai Ubangiji ta'ala ya buɗe masa ƙofofin talauci, babu yanda za a yi ya samu wadata ko arziki. Matukar ya mayar da bara da maula da roƙon mutane shine sana'arsa, to zai mutu ne cikin talauci. Haka manzon Allah ya faɗa, ya ce al'amuran nan guda uku ina faɗa muku su, ina jaddada muku su, ku kiyaye su. Sannan sai ya ci gaba da cewa duniya gaba ɗayanta ta mutane guda huɗu ce. To waɗannan mutane guda huɗu zan yi sharhi a kansu ɗaya bayan ɗaya kamar yadda manzon Allah ya jera su a cikin hadisi. Amma yanzu mu koma kan waɗancan al'amuran guda uku. Abu na farko, sadaka babu yanda za a yi ta tauye dukiya. Sadaka ba ta gadarwa mai ita hasara, sadaka tana haɓaka dukiya ne, ta bunƙasa dukiya ɗin. Sadaka tana gadarwa mutum lada a gobe kiyama. Sadaka ita ce sababi na tsiran bawa daga wuta a ranar tashin kiyama da kuma dacewarsa da gidan aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce yamhaqullahu ar-riba wa yulqi sadaqat. Allah madaukakin sarki yana cire albarka daga cikin dukiya da aka tara ta riba. Ga ta da yawa amma babu albarka. Amma Allah madaukakin sarki yana haɓaka sadaka. Ma'ana dukkan dukiyar da ake yin sadaka a ciki Allah na haɓaka ta, ya sa mata albarka a cikinta. Sannan kuma ya ce kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru la. Ku sani cewa Ubangiji na shi ne wanda yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama, ya tauye shi ya kuntata shi ga wanda ya ga dama. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Duk abinda kuka ciyar na alkhairi, kuka bayar ga miskini, ga mabukaci, tallafi da agaji ga gajiyayye, fa huwa yukhlifu, lalle Ubangiji ta'ala zai meye muku gurbinsa da wani. Wa huwa khairur raziqin, kuma Allah shine fiyayyen mai arzutawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da aka ruwaito daga Bukhari da Muslim, Allah ya ji kansu da gafara, an karbo hadisin daga Abu Huraira, Allah ya kare yadda a gare shi. Manzon Allah ce babu wani yini da bayi ke yini cikinsa face sai mala'iku guda biyu sun sauko daga sama. Ɗaya daga cikinsu yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Ubangiji mai ciyar da dukiyarsa ka gadar masa, ka mai masa gurbin abin da ya ciyar. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munfiqan talafa, ɗayan kuma yana cewa ya Ubangiji duk mai kame hannu marowaci ka gadar masa da hasara. A jiya da shekaran jiya mala'ikun sun yi wannan addu'a, a yau ma sun yi, gobe da bibi da gata duk za su yi insha Allah. Babu wani yini da rana za ta hudu cikin sa face sai mala'ikun nan guda biyu sun sauka, ɗaya ya yi waccan addu'ar, ɗaya kuma ya yi addu'ar ciki. To kaga duk wannan dalilai ne da ke nuna haɓakar sadaka, kuma dalilai ne da ke nuna sadaka ko taimako da za ka bayar, sawa'un sadaka ta wajibi zakka kenan ko sadaka ta nafila. Ciyarwa ta wajibi kamar ciyar da iyalanka, matanka, ƴaƴanka da iyayenka da suka gajiya, ko makwabta da sauran ƴan uwa mabukata. Dukkan abin da za ka ciyar na dukiya baya tawaye dukiyarka, hasali ma haɓaka ta yake yi. Ya maimaye maka gurbin abin da ka ciyar, kuma gobe kiyama a tabbatar maka da lada da shi ne guzurinka na samun shiga aljanna. Sannan abu na biyu, idan mutum aka zalunce shi ya yi haƙuri kan zaluncin da aka yi masa, Allah zai ɗaukaka shi. Sawa'un an zalunce ka game da dukiyarka, ko an zalunce ka game da gangan jikinka, ko an zalunce ka game da mutuncinka. Wani ya zage ka, wani ya maka kage, wani ya maka kazafi, wani ya dake ka, ya sare ka, ya soke ka, wani ya maka kowane irin cin mutunci, in dai kai haƙuri don Allah, to a sakamakon haka sai Allah ya ɗaukaka matsayinka. Idan karama ba za a ce kayi laifi ba, tunda Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi, amma da za ka yi haƙuri shi ya fi dacewa, tunda ya ce wal in sabartum lahu khairul lisabirin. Ubangiji ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, wanda aka yi masa ba daidai ba yana da daman ya rama bargwadon abin da aka yi masa. Amma fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, dukkan wanda ya rangwame, ya yafe, ya kyale, ladansa yana wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin. A ƙarshen ayoyin Allah ce wa laman sabara wa ghafara inna zalika min azm al-umur, dukkan wanda zai gafara, dukkan wanda zai haƙuri idan aka yi masa wani abu, to lalle wannan abu ne babban adireshi ne da ke nuna cewa mutum ne mai kwazo da himma wajen manya-manyan lamura. Allah ce inna Allah ma'as sabirin, a wani wurin yace wallahu ma'as sabirin. Manzo Allah ce was-sabru diya'un, shi kansa haƙuri diya ne, haske ne. Malamai suka ce akwai balaga ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen cewa as-sabru diya'un, dan a larabci akwai bambanci tsakanin nur da kuma diya. Nur haske ne, diya ma haske ne, sai dai an-nur wato ainihin israqun bila ihraq, amma ad-diya ishraqun ma'al ishraq, wato akwai haske tare da zafi, amma nur kuma akwai hasken da babu zafi. Shi yasa Allah ya siffanta hasken rana da cewa diya ne, hasken wata kuma yace nur, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al ayati li qaumin ya'lamun. Ma'ana sai manzon Allah ya kamanta hakuri a madadin yace as-sabru nurun, sai ce as-sabru diya'un, saboda duk lokacin da aka ce ya haƙuri, to lallai an murguna maka ne, an yi maka ba daidai ba, haske ne tare da zafi, haske ne tare da jin wato ainihin ba daɗi a zuci, jin ba daɗi a jika, ka jure yadda rana za ta baka haske amma kuma za ta ƙone ka, za ta ralle ka da haskenta. Shi ne hikimar manzon Allah na cewa as-sabru diya'un, haƙuri yana taimakon bawa wajen gudanar da lamuran rayuwarsa, haƙuri yana taimakon bawa wajen bin gwadabe da tafarki na gaskiya zuwa ga mahaliccinsa. Da haka Allah ce wasta'inu bis-sabri was-salah, wato ku nemi agaji wajen yin haƙuri da kuma wajen yin sallah. Annabi Musa alaihi salatu wassalam yace da mutanansa istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin, ku nemi agajin Allah sannan kuma ku yi haƙuri. Yin haƙuri da neman agajin Ubangiji da sai dan adam ke cin nasara a cikin lamuran da suka shafi duniya ko lamuran da suka shafi addini. Abu na uku wanda duk ya budewa kansa kofar roƙo, Allah madaukakin sarki zai bude masa kofofin talauci. Roko da bara muni ne ga fuskar dan adam a ranar tashin kiyama. Ya tabbata cikin hadisi daga Sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce man sa'ala ahadan mas'alatan wa huwa anha ghani, dukkan wanda ya roki wani abu alhalin yana wadata ba sai ya roka ba zai iya rayuwa ko bai roka ba, amma ya roka dan ya kara dukiyarsa, to ya tabbata cewa kanat lahu shaynan fi wajhihi yawm al-qiyama, roƙon nan zai zame masa muni a fuskar ranar tashin kiyama, adresi ne na muni a fuskar dan adam a ranar tashin kiyama, kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito hadisi. Haka ya tabbata cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare yadda a gare shi, manzon Allah ya ce ba dan ɗaya daga cikin ku ba zai gushe ba yana roƙo yana bara hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin, har sai ya haɗu da Allah a ranar tashin kiyama a fuskar sa babu ko da soka ɗaya ta nama, zai tashi da kwarangwal din fuska a ranar tashin kiyama. Wannan shine sakamakon mabarata da masu maula a ranar tashin kiyama. Imam Muslim ya rawaito wani hadisin daga Abu Bishr shine Qabisa ibn al-Mukhariq, Allah ya kare da gare shi, yace ta hambaltu amala, naji kuntawa kaina wani nauyi wanda da asalin sa ba nawa bane, kamar ana bin wani bashi za a ci mutuncin sa ya kasa biya za su yi rigima shi da mai shi zai kashi a daure shi, sai kace bashin ya dawo kaina zan biya ka a madadin sa, ba ne da 5000 bace ba ko 10,000 mu yadda ita kaina kai kuma wani shikenan bar arzikin mutuwa, wannan hamala ce. Ko kuma wani diyya ta kama shi ya rasa yadda zai biya diyyan nan, sai kace kai a zo kai zaka biya diyyan, wannan hamala ce. Ko kuma wani kafara ta kama shi ka daukan wa kanka zaka yi kafara ta ci da miskinai 10 ko shayar da ko kuma tubatar da su a sakamakon rantsuwa da ya walwale ta, wannan duk ana kiran suna hamala. To amma lokacin da kace bashin ya dawo kaina, diyar ta dawo kaina, kafarar ta zama a kaina, baka da abin yi. To idan kana cikin irin wannan hali, maza Allah sai ya halatta ka roki mutane, to sai ya jama'a a taimaka, ya jama'a a tallafa min, har ka samu gwargwadon abin da zaka biya bashin nan, gwargwadon abin da zaka biya diyan nan, gwargwadon abin da zaka samu na yin kafara. Idan ka samu gwargwadon wannan, to daga ran nan bai halatta ka sake yin roko ko bara ko mola ba kuma. Kafin ka samu ya halatta kai ce har ka tara daidai wannan kuɗin da ka daukan wa kanka nauyin da ke kan wani ka dawo da shi kanka. Wannan shine mutum na farko da manzon Allah yake cewa banda wato wanda shi wannan sahabi kai ke cewa na tafi inje in yi hamala. Ma'ana wannan shine misali na farko kenan. Lokacin da ya zo wajen manzon Allah da wannan bayani, sai manzon Allah ya ce akim hatta ta'tiya sadaqa, zauna nan har a kawo sadaka, ma'ana har a kawo zakka. Kafin a raba ga fakirai fa na amura laka biha, sai mu dauki wani abu da ya dace sai a baka dan ka je ka biya wannan. Thumma qala ya Qabisa, sannan sai manzo Allah ya ce ya kai Qabisa, innal mas'alata la tahillu illa li ahdi salata, roko baya halatta ga wani mutum sai da ɗaya daga cikin mutane guda uku. Na farko rajulun tahammala hamala, wanda yake matsayi irin nata din nan da ta zo da shi, fa halladahu mas'alatu hatta yusibaha thumma yusik, ya halatta ya roki mutane har ya samu abin da zai biya, daga nan sai ya kame hannunsa kada sai ya roƙon kowa. Na biyu wa rajulun asabatu ja'ihatun istahad mala, mutumin da wata musiba ta auka kan dukiyarsa, aka yi gobara kan sa ya kone, gonarsa ta kone, gidansa ya kone, ko na a makamancin haka. Fa halad lahu almas'ala hatta yusiba qiwaman min aysin aw qala sidadan min ais, ya halatta ya roki mutane ko ya bara har ya samu gwargwadon abin da zai iya rayuwa a kansa. In ya samu dan abin da zai iya juyawa ya kasuwanci, naira 5,000 ne, 10,000 ne, zai iya sayan wani abu, itace zai kasa, ya trader zai yi me ya kamata ya yi, ya duka juye wannan dan sabaka, daga ranan da ya samu wannan abin da zai iya gudanar da shi a cikin rayuwa haramun ne ya ci gaba da yin roƙo ko bara. Na uku, wa rajulun asabatu faqatun, mutumin da masifaffen talauci ya hau kansa. Kar ka ce talauci da maganin talauci wanda ba taɓa yin wata duniya ba face talakawa sun fi yawa a cikinsa. A kowane gari kasar da tafi ko ina arziki za ka samu talakawa suka fi yawa a cikin kasar masu arzikin kaɗan ne. Wannan ba a maganar talauci daga maganin talauci, in haka da kowa talaka ne, kowa zai yi bara. Amma abin da ake magana masifaffen talauci, talaucin da ya wuce hankali, talaucin da ya wuce al'ada, ya wuce yadda aka saba gani. Mutumin da baya da ko titiriti, baya da ko washa, ma'ana talauci na ƙarshe, to mutumin shi ne ake kira faqa. To irin wannan fa haddathu al-mas'ala hatta yusiba qiwaman min aish aw sidadan min aish, ya halatta shi ma ya rinka roƙon mutane ko ya bara har ya samu abin da zai sa shi cikin sahun talakawa wanda ba su da masifafan talauci irin nashi. To daga wannan lokacin bai halatta ya bara ba. Sauran talakawa da suke tsireda, suke faskare, suke sayar da itace a kofar gidansu, suke sayo gishiri da magi, suke sayo buhun shinkafa da buhun sukari, su ringa kullawa da buhun gishiri suna sayarwa, shi ma ɗan abin da ya samu 5,000, 6,000, 10,000 a sakamakon bara, sai ya haɗa wannan ɗan jarin ya rinka yi yana riritawa yana riƙewa, kar ya bara, kar ya roƙo. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sai ce fa masu wahunna, duk wanda baya cikin waɗannan halaye guda uku, to ya sani cewa suhutun ya akuluha sahibuha suhutan, abinda duk yaci halaka ne yake ɗauka yana kaiwa a cikin sa a matsayin halaka. As-suhutu halaka. Dan Allah sai fa yusihikum bi azabin wa qad khaba man iftara, yani fa yuhlikukum bi azab. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da san sai sahihi. Manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin daga Abdullahi da Mas'ud, Allah ya kare da a gare shi, manzo Allah ya ce dukkan wanda wata musiba ta hau kansa sai ya kai kuka da mutane babu yanda za a biya masa bukatarsa, bukatarsa ba za ta biya ba. Amma duk wanda wata bukata ta hau kansa sai ya kai kuka wajen Allah, aushaka Allahu lahu bil ghina, saura kiris Ubangiji ta'ala zai wadata shi, imma bi mautin adil, ko dai ya karɓi rayuwarsa ya zanto wannan musibar ta zama lada za a ba shi gobe kiyama ya samu shiga aljanna, aw gina na adil, ko kuma wadata ta gaggawa ta nan gidan duniya, a ba shi kuɗi ya fitar daga cikin talauci, a ba shi aiki ya samu aikin yi, ya samu dace da aikin yi ya fitar daga cikin talauci ko kangin wahalar da yake ciki. Da yawa daga cikin mutane zaka ji suna kafa hujja wajen yin bara, wajen yin roƙo da faɗin Allah ta'ala lis-sa'ili wal mahrum, ko amma sa'ila fala tanhar, ko wasa'ili ne wafi riqab, dukkan waɗansu ayoyi da za a fahimci halaccin bara a cikin su, to zaka hukunta su ne da wancan hadisi na Qabisa cewa muta in ya halatta kai bara ɗin ko kai roƙon, in ka zanto ɗaya cikin mutane ukun da bayanin su ya gabata cikin hadisin Qabisa wanda Imam Muslim ya rawaito. Sannan sai manzon Allah ya cike maganarsa da bayanin waɗansu mutane guda uku, ya ce duniya gaba ɗayanta mutane ne kala huɗu. Mutum na farko wanda Ubangiji ta'ala ya bashi dukiya, sannan kuma ya bashi ilimi, ya san haƙƙin Allah game da dukiyar da ilimi, yana aiki da ilimin yana karantarwa, ya san haƙƙin Allah game da dukiya, yana ci ya ciyar da wanda yake wajibi ne ya ciyar da shi, yana sadar da zumunci, yana fitar da haƙƙin Allah a cikin wajibi, zakka da sauran al'amura waɗanda suke da sirri. Manzo Allah ce duk wanda ya samu kansa a cikin wannan hali fa haza bi afdalil manazil, shine mafi kololuwar matsayi da bawa ya kamata ya samu, ga dukiya, sannan kuma ga ilimi, sannan kuma kana aiki da su gaba daya, wannan shine babban matsayi da dan adam zai samu. Na biyu, mutumin da aka bashi ilimi amma bai da dukiya, yana da ilimi yana aiki da ilimin sa gurgurdan hali amma bai da dukiya, idan ya kalli wancan mutum na farko mai dukiya da ilimi sai ce kas ina ma ina da dukiya irin ta wani dan in yi aiki irin na wani. Manzon Allah ce to wannan shi da wancan na farkon matsayin su ɗaya ranar tashin kiyama saboda kyakkyawan niyyarsa. Mutum na uku wanda Ubangiji ta'ala ya bashi dukiya amma bashi da ilimi, dukiya a hannun jahili, wato ga dukiya da kuɗi amma bashi da ilimi, bai san dokokin Allah ba, bai san dokokin manzon Allah ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakhbitu fi imalihi bighairi ilmin, yana tafaganiya cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba, sai abin da ya ga dama ya kashe ko ya halatta ko bai kashe ba, baya fitar da haƙin Allah, yana kashe dukiya cikin al'amura na barna, baya jin tsoron Allah, baya sadar da zumunci, baya ciyar da dukiyar wajen ayyukan alkhairi. Manzo Allah sai fa hadha bi akhbathil manazil, wannan yana kan mummunan matsayi a ranar tashin kiyama, mafi munin matsayi a ranar tashin kiyama. Na hudu, wanda Allah madaukakin sarki bai bashi dukiya ba, bai bashi ilimi ba, gashi jahili, gashi kuma na cikin talauci, wato wannan babban hasara ce a cikin rayuwa. ba kuɗi, sannan kuma babu ilimi. Amma kuma duk da haka fata yake, ina ma Allah ya bani zuciya irin ta wane, wannan wanan na ɗazufa wanda yake kashe ta cikin ayyukan barna. Dan ni ma in yi aiki irin na wane, in yi barna irin ta wane, in kesare ni irin na wane, haka yake fata ina ma zai samu zuciya irin ta wane, yi barna irin ta wane. Manzo Allah ya ce, to wannan za a yi masa sakamako da niyyarsa. Fa wuzruhuma sawa, laifinsu iri ɗaya ne shi da wancan na farko, a shi da wancan na uku da muka ambata. Ya ƴan uwa, duniya gaba ɗayanta kana ɗaya ne daga cikin waɗannan guda huɗu, ko dai na farko, ko na biyu, ko na uku, ko na huɗu. Mun ga yadda manzo Allah ya kasa mana su. Na farko yana afdalul manazil, na biyu yana daidai da shi saboda kyakkyawan niyyarsa, na uku yana akhbasul manazil, na huɗu yana daidai da shi saboda mummunan niyyarsa. Ma'ana dai ilimi da dukiya, inda tsoron Allah sun fi komai falala, daga nan sai ilimi ko ba dukiya. Wanda kuma ya fi mummunan matsayi ya kasance wato ainihin mutumin da yake ga dukiya ba ilimi yana kashe ta cikin ayyukan barna, to wanda mummunan matsayi kenan. Mai bi masa ko wanda suke daidai wa daidai da juna, wanda baya da ilimi wato sannan ko baya da dukiya. To kaga a cikin halin da muke cikin talauci, ya kamata mu nemi ilimin addini, ko dan mu sakewa, ko dan mu canji musamawa kan mu kewa, ya rinka dauke mana kewa, ma samu wani matsayi, amma mutum ya zauna shi bai da kokobo, sannan bai da ilimin addini, baka ajiye komai ba, ko a gida ko a banki, baka da asusu, sannan babu wata aya ta Alkur'ani da ka haddace, ko wani hadisi cikin hadisan manzon sirran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaza take kasuwa baka samu komai ba, ko baka je makaranta ka jiyo wani hadisi ko wata aya da zaka zama guzurinka na lahira ba. Wannan shine mafi mummunan matsayi. Ubangiji subhanahu wataala ya tsare mu, zama cikin jahilci ba karamin masifa bane ba, ballantana kuma jahilci ya haɗe da talauci. Abu Dharr al-Ghifari yake cewa, duk lokacin da wato talauci ya kama hanya, kullama tahawwala al-faqr ila baladin qala lahu al-kufru intazir wa khudh nibak. Duk lokacin da talauci ya kama hanyar gari, haɗe da jahilci, sai kafirci shi da Allah ku tsaya da mutafi. Ma'ana in dai akwai jahilci da kafirci, to akwai matsala. Ubangiji ta'ala ya tsare mu, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ya ba mu ikon kauce mata. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lat umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattabardaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.